بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بينكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na tafsir, a yau Lahadi 6 ga watan Ramadana, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1442, wanda ya zamo daidai da 18 ga watan Afrilu miladiyar Annabi Isa ɗan Maryam, idan ya tabbata a Bethlehem tana da shekara 2021. Muna nan cikin suratu Qaf, amma ga dukkan alamu insha Allahu ta'ala yau ya kamata a ce mu je ƙarshen sura, tunda abin da ya rage kaɗan ne. Jiya mun karanta aya ta 49, inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Allah ta'ala yake mu muke rayarwa mu muke kashewa, wa ilayna al-masir kuma makoma tana gare mu. Saboda haka duk abinda muka raya shi da duk abinda muka kake shi wajenmu zai dawo, ko ya ki ko ya zo. Kamar yadda zai koma wajen Allah ko ya ki ko ya zo, to kuma haka Allah yake raya shi ko ya ki ko ya zo, kuma haka Allah yake kake shi ko ya ki ko ya zo. Shi yasa ranar tashin alkiyama zai tayar da shi ko ya ki ko ya zo, babu wani bambanci. Wannan yana gwada wato cika na ikon Allah subhanahu wa ta'ala, shi ne al-kudura da kuma rinjaya a bisa dukkan al'amura. Duk abinda ka gani a nan duniya halitta ce ta Allah, to sai yadda Allah ya yi da wannan halitta, ko kafiri ne ko arne ne ko ba ma guje ne kuma komi ta wurin kansa, dole ya tafi bisa kaddara. Sai dai mafiya yawa idan mutane suka kauce hanyar Allah subhanahu wa ta'ala, to wannan bai hana Allah ta'ala ya azurta su hasali ma, sai ya sake musu arziki ya rinka zuwa ta kowane bangare, amma kuma yana musu rikon talala ne. Ranan da ya kama su, to fa ko da sun tuba Allah ba zai karbi wannan tuba ba. shi kuma wanda ya biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ba zai kyale shi a kawai bayarin ka jarrabansa kenan da abubuwa da dama domin ladansa ya karu. Ana son a ga kokarin hakurinsa da yadda zai maida al'amari zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma idan ya yi haka ladansa karuwa zai yi. Ya sa ba mamaki Allah ya jarabe ki da talauci, Allah ya jarabe ki da rashin biyan bukatu, Allah ya jarabe ki da rashin lafiya, ko Allah ya jarabe ki da rashin walwala. To amma ya yi masa haka ne domin saboda ya karfafa masa imani, kuma domin ya tara lada mai yawa. Balle hasali ma kowa ya riga ya sani duniya ba wai an zo ne don a dawwama ba, an zo duniya ne domin a nemi lahira. Yasa duk wanda yake da hankali, yake da dabara, zai yi kokari ya takura kansa a nan duniya domin ya cimma lahira. Idan Allah ya bashi walwala, zai amfani da walwalan domin ya samu walwalan lahira. Idan Allah ya takura shi a nan duniya, zai hakura da wannan takuri duk da haka zai bauta wa Allah domin ranar tashin alkiyama ya samu ainihin walwala a biya shi da walwala. Don haka wannan aya tana daɗa tabbatar da ikon Allah a bisa dukkan komai. Wato aya ce wanda take da ƙarfi a cikin tauhidi. Ba mai rayawa sai Allah, ba mai kashewa sai Allah, kuma babu mai tayarwa sai Allah. Ko da kafirin da ya yi jayayya da annabi Ibrahim alaihi salam, ya yi jayayya da shi ne ya gwada waɗansu alamu domin ya rikitar da mutane, don kar a ce sarki ya faɗi ko kuma sarki ya gaza, shi ya sa ya yi waɗansu abubuwa, kuma a ƙarshe fa buhitan ladhi kafara. Tunda sun yi jayayya da annabi Ibrahim, ya ce Ubangiji na shi ne wanda yake rayarwa yake kashewa, sai ya ce ni ma ina kashewa ina rayarwa. Ya ce bari in gwada maka. Ai kun gana Allah ba gwada ba. Ba a tuhumi annabi Ibrahim ya kawo yadda Allah yake rayarwa yake kashewa ba. Tunda kowa ya riga ya san mutuwa, kuma ya san haihuwa, ya san rayuwa. Saboda haka abu ne waɗanda yake ba su buƙatar misalai, kuma ba su buƙatar dalilai. To amma shi sai ya ce a kawo mutane guda biyu waɗanda aka yanke musu hukuncin kisa. Sai ya ce ɗayan a kashe shi, a kashe shi a gaban kowa. Sai ya ce ɗayan kuma ya je ya yafe masa. Ya ce to kaga na kashe kuma na rayar. To da ya gane cewa shi wawa ne, ko yana so ya yi amfani da wayo ta hanyar wauta domin ya rikitar da mutanensa, sai ce fa inna Allah yati bi shamsi min al-mashriqi fati biha min al-maghrib. Sai ya kawo masa wani wato rundume mai abu, wani jibgegen abu wanda ba zai iya ba. Sai ce fa inna Allah, lalle Allah, yati bi shamsi min al-mashriqi, yana zuwa da rana ta mahudanta, fati biha min al-maghrib, to kai ka juya ta ka zo da ita ta mafadanta. Ai wannan mai sauki ne. To ya kamata sarki ya buga kirji ya ce Allah kai mu gobe zaka gani. Amma fa buhital ladhi kafara, shi ne sai ya kama sunbatu. Sai dai daman kuwa ga kuke, ba ku da da'a, ba ku faɗin maganganun da suka dace. Domin duk lokacin da ka ji an fara haka, to shi wanda ake faɗa da shi ya rasa hujja ne. Shi ne aka ce mai borin kunya yakan naɗe ta da mai da hauka. Don in ba haka ya yi ba, to kunyan nan za ta hana shi walwala. Shi ne Allah ya ce fa buhitan ladhi kafara, wallahu la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Sai aka rikitar da wanda ya kafirta. Saboda Allah ta'ala baya shiryar da mutane waɗanda suke manyan adh-dhalumai, su ne manyan kafirai. Don haka inna nahnu nuhyi wa numit wa ilayna al-masir. Sai Allah ya ce mai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا ذلك حشر علينا يسير.
في الله تعالى يتي يوم هر إلى يوكتنا رانا دع ولن يوم الدنيا هل دنبايا ai na baya an ce mana yawma yunadil munadi yawma maimakon yawmu yawmu farkon magana yawmi wani abu ya riga yake ya masa wasalin kasa amma yawma zarfi ne an hada ki a bisa na baya yawma yunadil munadi yawma tashaqqaqul ardu anhum firaa zalika hashrun alaina yaseer yawma tashaqqaqul ardu anhum firaa ranan da kasa za ta ke wato za ta kekkece shine tashaqqaqu tatafatta'u za ta kekkece firaan wato cikin kimtawa da bismillah ranan tashin alkiyama kafin ka hankara za a ga ramuka ne a ko'ina kai ma daga cikin rami za ka fito in ba ka yi sa'a ba ma waɗansu ƙarti da yawa sun danne ka sai ka jira sun taki kafin kai ka fito ko kuma wata bishiya ta danne ka ko ƙasa ta danne ka dole sai ka haƙura an buɗe wannan tukuna sannan ka fito waɗannan su ne kabarurruka ranar tashin alkiyama ya sa ba irin kabarin duniya ba ne kabarin duniya idan ka ga babban kabari an tone to an samu bala'i ne an samu annoba ko an samu fitina mutane da yawa sun mutu lokaci guda to shine za a tone musu babban ramin babban rami a sanya mutane kaman 50 ko 100 ko 200 to ranar tashin alkiyama nan ne za ka ga ma kama kan ramuka mutane suna fitowa mutanen duniya shine yawma tashaqqaqul ardu anhum firaa وذلك ان الله عز وجل سبحانه الله سبحانه وتعالى كافين اي تاكين القيامه ينزل مطرا من السماء زي سوقد دروا daga sama yumbitu ajsad alkhalaiq kullaha wanda zai tsiratta jikunan halittu gabaɗayan su fi quburiha suna cikin kabaruruka saboda haka yadda idan lokacin bazara yayi aka samu ruwan sama ƙasa take kumbura take fitar da tsirai iri daban-daban to haka ma mutane za su tsoro daga cikin kabarurrukan su ranar tashin alkiyama abu ne abin mamaki Allah ya sa mu cika da imani amara Allah ta'ala Israfil a lokacin Allah zai umurni wa mala'ika Israfil fa yanfuku fi sur sai yayi huri a cikin ƙaho wato huri na biyu ko na ƙarshe kenan وقد أودعت الأرواح في ثقب في الصور غارا يكن متاني ان ترى سو وجه غدا sai ai masa umuni ya kura idan ya kura sai ya watsa su gaba daya fa idza nafaka israfil fi idan israfil ya kuri cikin kahon nan to ka kwatanta wannan kaho idan zai dauki rayukan mutane kaman ya yake eh idan zai kwaki rayukan misalin 'yan Najeriya to kana ganin wannan kaho kaman ya yake in ka gagara ganewa to mu koma kan mala'ikan da zai dauki kahon shi kuma ya kura shi kuma kaman ya yake ka san idan baka gane wannan ba wancan ma ba za ka gane shi ba to ka tsorati haduwanka da wannan mala'ika domin mauji ɗaya in ya maka ba mamaki kwata-kwata ma ba za a ganka ba to idan waɗannan mala'iku ne faranan takin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala zai sallala su a kan mujirman mutane maɓarnata waɗanda suke kafirai ko masu sabo akwai wahala don haka al'amarin yana da girma kharajatil arwahu tatawahhaju a lokacin ne rayuka za su fita bain as-sama'i wal ardi suna yawo a tsakanin sama da ƙasa yadda ka san idan an yi ruwan sama fari suke fitowa waɗannan fari a cikin rami guda sun ce akan samu irin wannan aka yi ruwa waɗannan farin suna fita sun ce a rami guda akan samu kamar miliyan ɗaya ka ji ikon Allah eh halittar Allah a rami ɗaya za a iya samu wato fari miliyan ɗaya wannan inda mutane ne da ya za a yi domin za ka ga wani rami suna ta fita ga wani rami suna ta fita kuma wani abin mamaki in ka toshe su sai su sake fita ta wani waje waɗansu kuma su ɓace a cikin ƙasa gaba ɗaya saboda halittu ne na Allah to haka rayuka za su rinka yawo ranar tashin alkiyama suna neman ainihin wato gangan jikin ma'abutansu to kaga wani ma za a gaishe a jirge ko a jibge a gefe domin idan ransa bai zo ya shiga jikinsa ba ba zai tashi ba sai ya jira rai din nan ya zo ya shiga jikinsa tunda da babu shi ya riga ya lalace yanzu kuma zai tashi imana za a sake kera shi wa yaqulu Allahu azza wa jalla sai Allah ta'ala yace a lokacin da rayukan mutane suke yawo a sararin samaniya suna neman jikkunan ma'abutansu sai Allah ta'ala yace wa izzati wa jalali ke da girma na da buwayata na rantse da girma na da buwayata la tarji'anna kullu ruhin ila aljasad wallahi kowane rai sai ya koma zuwa gangan jikinsa allazi kanat wanda ya kasance a ciki tun daga nan duniya fa tarji'u kullu ruhin ila jasadiha shine kowane ruhi sai ya zo ya haɗu da jikin sai ya haɗu an gama haɗuwa tukuna sannan sai ya yi ta tashi ana taruwa waje guda in mutum ya sake hanya ma bai tinkari inda za a yi takin wato za a yi bincike ba to akwai mala'ikun da za su kora shi shi yasa a nan ne wanda bai yi biyayya wa Allah ba ko mai saɓon Allah ake wulakanta shi tun kafin ma a je wajen hisabi amma kuma mutumin kirki shi kuma zai samu rakiya kamar yadda ayoyi suka yi bayani kama yadibbu summu fil ladi wa tanshaqqu al ardu anhum kasa ta kekece ga waɗannan mutane fa yaqumuna ila mawqifil hisabi siraa sai su taki su je inda za a yi hisabi cikin gaggawa mubadirina ila amrillahi azza wa jalla suna gaggawa zuwa ga umurnin Allah kamar yadda Allah ya ce a cikin suran da za mu same ta nan gaba mawqina ila dayar masu gaggawa ne zuwa ga wanda yake kira saboda akwai mala'ikan da ke ce ku zo nan to ko mutum ya kauce wasu mala'iku za su hankalo shi Allah ya tsare mu yaqulu al-kafiruna hadha yawmun akhir a lokacin kafirai suna cewa lalle rana wannan rana mawuyacin rana ne domin ranan babu ciwatuwa ba irin ranar Najeriya bane ba irin ranar duniya bane babu ciwatuwa ba wata alfarma alfarman kenan kai aiki na kwarai in kai aiki na kwarai to abin zai taimake ka kwarai da gaske haka ce in ma za a samu alfarma shine sai dai daga baya kaman ainihin ya suna taimakawa iyayensu wannan nasi ya tabbatar da haka sanan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zai taimaka ma walansu wannan nasi ya tabbatar da haka sanan za a zo a bada dama a yi ceto kaga wannan shi ma nasi ya tabbatar da haka amma lokacin a riga an yi nisa duk yanda zaka sha ka sha sai dai saukin da za a samu shine da yake ba za ka dawoma cikin wahalan ba to Allah ya kare mu gaba daya wa kala ta'ala a wata aya kuma Allah yace yawma yad'uhum ranan da Allah zai kiraye su ko yawma yad'ukum ranan da Allah zai kiraye ku wa tastajibuna bihamdi sai ku amsa wa Allah tare da gode masa ranan kafirai ma za su gode wa Allah za su faɗi alhamdulillahi na dole sai ya ma ba da amfani wa tadhunnuna illa bistum illa qalila kuna tsammanin ba ku zauna ba sai ainihin dan kalan a duniya don haka tambayi mutane za su ce labisna yawman aw ba da yawmin za mu zauna wuni ɗaya ne ko kuma rabin wuni wuni ɗaya awa nawa kenan awa 12 rabin wuni kuma fa awa 6 kun ga ma ba kwana ɗaya kenan ba kai ƙarshe dai za su ce fasalil adin ya Allah ka tambayi wanda ba su ruɗe ba waɗanda suka iya ƙididdiga amma muka muna ganin ba mu dade ba a duniya alhali ya kai shekara 80 ko 90 a duniya yana tsayen da ya ga dama kaji ya je lahira yana cewa wato ba mu zauna ba sai dan kankanin lokaci dama haka ne duk abin da yake ya riga ya wuce ya riga ya wuce ko shekara nawa ne ba za ka iya tuna shi ba to shi yasa a baya ake so ka yi aiki mai kyau idan baka yi aiki mai kyau a baya ba to yanzu hankali ya zo maka ka gyara kurakuran da ka yi a baya shi yasa annabi ya ce duk wanda ya kai shekara 60 a duniya fa kada azarallahu ilai hakika Allah ta'ala ya yanke masa hambari domin duk tsiyan da ka yi a samartaka za ka nemi gafaran Allah duk tsiyan da ka yi a lokacin da kake kwarijo za ka nemi gafaran Allah subhanahu wa ta'ala don akwai irin iskan duniyan da za ta ɗauke ka ka je ka sake hanya amma in ka kai shekara 60 to fa ka gangara don abin da yake tsakaninka da kabari dan kalal ne, kuma in baka yi sa'a ba tsakaninka jahannama nan ma dan kalal ne. To duk wanda Allah ya kai ki shekara 60 ya yanke masa hambari, kaga kenan ke sa ka retire shekara 60 ne, kaga matuwatuwanka aikin gwamnati shekara 60 sai kai retire, daga nan kai retire sai ka dawo masallaci kai ta istighfari. Kai ne na farkon shiga masallaci, kai ne na ƙarshen masallaci. Wani aikin ma da bai kamata a ce ka yi ba, ko ba a tunanin za ka yi a masallaci sai a ganka kana yi, duk yana kwasan istighfari. Saboda ya kai shekara 30 ko 35 ko 25 yana aikin gwamnati yana tuwa-tuwa. To ai ka yi sa'a, mutane nawa a lokacin da kuke tsakiyar tuwa-tuwa Allah ta'ala ya ɗauki ransu? Mutane nawa ne 'yan kasuwa a lokacin da suke tsakiyar hada-hadansu, suna zalunci, suna algod, suna khiyana, suna ainihin ta'addanci wa mutane a cikin abin saye da sayarwa, amma Allah ya ɗauki rayuwarsu ba su tuba ba? Mutane nawa ne? Mutane nawa ne 'yan siyasa waɗanda suke tsakiyar gajiyar siyasansu, suna tsiya wa mutane, suna karya alkawari, suna saɓa wa Allah, suna tsafe-tsafe, suna yin ƙarya, amma Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauki ransu? To ashe kai da Allah ya maka tsawon kwana ka kai wannan lokaci ka yi sa'a, domin an buɗe maka hanya ne domin ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. Don haka idan kun ga mutum ya yi ritaya a siyasa ko a aikin gwamnati ko a harkokin kasuwanci, ya dawo masallaci yana hada-hada, kar ku yi masa dariya, ku yi ko'aftin ɗinsa, inda hali ma a ba shi limanci. Wata ranar ya zo har kuka zai yi, kukan nan da zai faɗa muku tarihin kukan nan za ku sha mamaki, amma dai zai ku sha lishi haka. Kaga ya yi sa'a, wannan kenan. Yawma yaduukum fatastajibuna bihamdi, ranan da Allah zai kiraye ku ya ce ku taso daga kabarurrukanku sai ku ainihin amsa masa tare da gode masa. وتظنون إن لبثتم إلا قليلا, كما كنا تماني بكوزونا أدوني أبا في ولي لو كتير أن كان كني الهالي با حكا بني سبو لصاب الرؤي واني لكما في سكنت أن عذابا الله لو هلهلو. وفي صحيح مسلم يا تبتا أتكين صحيح مسلم أن أنس رضي الله عنه لغيارا جدا النبي أنس أم مالك متم مدينة الله شكار يدادك قال إيتي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي ياتي أنا أول من تشق الأرض عنه الأرض للينين فرق واندا من تشق واندا أصابات أصاقي قبرك. وترانا تاجم القيامة إذا أكا بولي قبرورك وكذا مرامك فرق واندا ذي فارف توكين من ظن الله sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wala abinda annabi ya tabbatar cikin hadisi kenan. Kaga yanzu da rasuwan annabi shekara nawa? Shekara nawa ne da rasuwan annabi? To na ji alarin mama yana taraddadi. Ba yanzu muka faɗi lissafi ba, 1442 shekara 1442. Yanzu da rasuwan annabi shekara nawa? 1432. Wai nawa aka kwashe? Goma aka kwashe? An kwashe goma shine zaman annabi a birnin Madina shekara 1432 da rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Ko da yake inda aka bizine annabi ba wanda aka sake bizine shi, haka za a bar shi. Domin Abubakar bin Abi Quhafa da aka bizine shi kusa da annabi ne ba kansa ba, sannan Umar ɗan Khattab shi ma da aka bizine shi kusa da annabi ne ko kusa da Abubakar bin Abi Quhafa ne radiyallahu anhu, ba kansu ba ne. Sannan kuma daga nan sai aka kewaye wajen, sai dai kasan da aka yi ta zubawa domin saboda kada a samu rami, kaga kenan babu kowa kansu. Amma idan ka je makabartan baki za ka samu ya yi tudu, domin ina jin makabartan baki kamar ya kai tudun masallacin nan, kuma sun daɗe suna bizowa wajen. to kana tsammanin a gididdiganka rayuka nawa ne a karkashin kasa a makabartan bake. Sannan ga wurare a duniya inda yake bitso, akwai inda yake suka dade suna bitso ba sa canzawa. Inda kaga suke canza makabartu daga nan a koma nan, to waɗannan suna da filaye ne. Kasashen da ba su da filaye ba sa canzawa. Wani lokaci ma chemical ake sawa mutum sai ya dunkule gaba daya, sai ya sanya shi a cikin wani abu kaman buta. Tunda daman familin wajen za su sayi makabartan, in ba su saya ba randa za a yi bitso sai sun saya, saboda karancin kasa a walansu kasashe, sai a je a ajiye. To in aka ce fili kaman masallacin nan ne ana ajiye abu kaman buta, ai za a dade ana jejjerawa, saboda zai dauki rayukan mutane da yawa. To makabartan baki idan ka je ka duba za ka ga tudun sai ya kai masallacin nan. To kaga kenan ana jibga mutane akan mutane tunda har yanzu ana biko a wajen. To kaga wani sai ya jira, wani ya tashi sannan shi ya tashi, wani ma gine-gine ne manya-manya sun fadi a kansa, sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kuranye su ya tsaga su kamar yadda ya fada a can baya, sa'annan waɗannan za su mike. Shine manzon Allah ya ce ana awwalu man tashaqqa anhu al-ardu, ni ne farkon wanda kasa za ta fara kecewa in mike. Manzon Allah shi zai fara mikewa, saboda haka baka isa ka riga annabi mikewa ba. Wannan kuma yana gwada darajar manzon Allah akan sauran annabawa da manzanni. Wannan ya gwada ko annabi Adamu ne, wato ba zai mike ba sai manzon Allah ya mike. Kuma a hadisin manzon Allah ya tabbatar da cewa wa ana awwalu shafi'in wa awwalu mushaffa, yace ni ne farkon wanda zan fara ceto cikin annabawa da manzanni kafin sauran mutane, sannan kuma ni ne farkon wanda za a fara ceta. Domin fito wanda ya yi daga cikin kabari din nan da farko, wannan shi yake gwada cewa to an ba shi jagoranci shi kadai a ranan zai faɗa wa Allah magana, Allah ya saurara. Amma babu annabi ko manzo da zai yi magana wa Allah don tsoro ma yake ji. Kuma hadisi mai tsawo ya tabbatar da wannan. Don haka manzo Allah ke zai fara taki, sannan kuma sai kowa ya taso a bayansa. Kamar yadda yake manzo Allah shine farkon wanda zai fara shiga aljanna, kuma annabi da kansa ya ce idan ya shiga aljanna al'ummarsa ita ce farkon wanda za ta fara shiga aljanna. Allah ya sa mu dace, Allah ya sanya mu a ciki. Amma ba da amin kawai ba za a samu wannan tawaga, kwarai da gaske. Domin kai ma hankalinka dole zai baka cewa tawagan farko waɗanda za su kasance tare da annabi su ne sahabbansa. Domin aikin da suka yi mu ba za mu iya ba. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. To kaga kowanne misali aka kawo waye zai iya yin haka? A ce mutum yana auren mata guda biyu ya sake daya saboda dan uwansa ya musulunta baya da mata, yace ya aure ta idan ta gama idda ki ya hakura da guda daya, waye zai iya yin haka? Ko alaran ma ba zai iya yin haka ba, kwarai da gaske. Kuma ko liman ne idan ya sake matarsa alaran ma ya auri matan, to daga ranan ya bar jan aya. To amma kaga sahabban annabi su sun yi haka ba abin da ya dame su, ba su ji komai a jikinsu ba, saboda mai saboda karfin imani. To kaga idan aka ce manzon Allah shine farkon wanda zai fara shiga aljanna, sa'annan tare da shi akwai tawaga ta farko wanda za ta fara shiga aljanna, to dole ya zo a tunaninka waɗannan tawaga su ne sahabbansa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kamar yadda Allah ta'ala ya ambata. To don haka wannan hadisi yana da muhimmanci kwarai da gaske. Sai Allah ta'ala ya ce zalika hashrun alaina yasir, wannan tayarwa ranar takin alkiyama, tattara wannan ko tayar wannan, saboda wannan kalma ta hashrun tana da harshen damo. Hashrun tarawa, hashrun tattarawa, sannan hashrun tayarwa, ko da yake da tarawa da tattarawa ma'anansu ɗaya. amma tayarwa da tattarawa da bambanci. Dai idan aka ce tayarwa shine mutun ya taki daga inda yake kwance, wancan ya taki, wancan ya taki, wancan ya taki, shine hashurun. Domin kalman tana gwada akwai kishin cewa jama'a ne masu yawa bayan kalan ba. Sannan kuma in aka ce tarawa nan ma yana gwada jama'a ne. Domin aka ce tarawa ko tattarawa za a taro wannan a taro wannan a taro wannan, kuma dama alkiyama za a haɗu ne waje guda da mutanen Najeriya, da mutanen Afirka, da mutanen Indiya, da na Amerika, da na ko ina ne, mutanen ma da baka taɓa ganin su ba to za ka gan su, halittun da baka taɓa gani ba za ka gani, aljanun da baka taɓa gani ba za ka gani. Sannan da mala'iku shine zalika hashrun alaina yasir, duk wannan taron gaba ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala yake mai sauki ne gare mu, yasa ranar lahira abin tsoro ne. Bayan mutane sun taru za a sa aljanu su kewaye su, kun ga dala abin firgita ma kenan. Dun ban yi tsammani a cikin ku akwai wanda ya taba ganin aljani ba, in kuwa ya ga aljani to an masa ruqiyya, an masa ruqiyya sannan ya farfado. In aka ce yi bayani ya ya ga aljanin to zai tsaya yana ta taraddadi, saboda aljani ba ya yarda a gan shi 100% gaba ɗayansa ba ya yarda, sai dai ka ga wani ɓangare. To ko hauka ya shafe ka ko tabin hankali ya shafe ka, ko da yake waɗansu sun ce tabin hankali mutum yana ganin waɗansu abubuwa, wato rikin hankalin ne ya kawo masa haka, amma abin da yake gani ba zahiri ba ne. Kamar mutumin da yake jin yunwa ne, idan yana jin yunwa in ya zo yana ganin abin nan sai ya ga mutum kamar bibiyu ne, haka ne ko? To amma bibiyu ne, me yasa yake ganin mutane bibiyu ne? Yunwa, yunwa ita ta rikita masa kwakwalwa, sai yana ganin abu kamar bibiyu ne. To halittun da ba a ganinsu aljanu su za su kewaye mutane ranar takin kiyama. Sannan su kuma gaba da gabanta bayan sun zo sun tattaru an sa su sun kewaye mu, sai a sa suwa su kewaye aljanu mala'iku, kuma suna tsoron mala'iku. Ba wanda ya isa ya fet, kai kana tsoron aljanu su suna tsoron mala'iku, to kai tsoro ma kake nawa? Ga tsoron aljanu, ga tsoron mala'iku, sannan kuma ga jahannama a can gefe tana huce, wanda annabi ya ce akwai linzami a jikinta, an ɗaura mata ragama wanda yake ya kai 70,000 mala'iku suna ja, ita ma tana jansu. Mala'iku suna ja tana jansu, don aka kyale ta to za ta mamaye duk waɗanda suke filin alkiyama ne, har da mutanen kirki gaba ɗaya, har da mutanen kirki za ta hala. Abin abin tsoro ne. Allah ya sa mu cika da imani. Zalika hashrun alaina yasir, wannan tayarwa gare mu mai sauki ne inji Allah. Ai tilka i'adatun sahlatun alaina yasiratun ladaina, wani abu ne mai sauki. Amma kafirai suna cewa ina ba za a tayar da su ba, za amal ladina kafaru allan yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir. Mu sun fike nan suna ce ba za a yi takin alkiyama ba, to ya za a yi ma mai hankali ya yi tunanin ba za a yi takin alkiyama ba, ba za a tayar da shi ba bayan ya mutu, alhali bai san yadda ya zo duniya ba, bai sani ba, shi dai kawai ya gan shi a duniyan ne, haka kuma bai san lokacin da zai mutu ba. Yasa a wata aya kama kala ta'ala, Allah ta'ala ya ce wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar, al'amarin mu bai kasance ba illa wahidatun, wahidatun illa kalimatun wahida, kalma ce guda ɗaya, kun fayakun, kasance kawai zai kasance, kalamhin bil basar kaman ainihin wulub da kwayan ido, bil basar din nan da ainihin kwayan ido ko da fatan ido. Yaya mutum yake motsa fatan idonsa? Da motsa fatan ido da kwayan ido wanne fi sauri? Wasu suna fassarawa da ainihin kwayan ido, domin yadda nake jujjuyawa nake kallo cikin sauki ba na sani ma idon yana juyawa, sai in ka kalle ni za ka gane idon na juyawa. To kana ganin sekon nawa yake ɗaukawa idan mutum yana so ya kalli nan ya yi haka? Sekon nawa idonsa yake ɗauka kafin ya juya? Ya kai sekon makuwa? Shi ne kalamhin bil basar. Yadda ka san haka, to haka za a ce a tashi. kawai kafin ka ankara cuyi sai ga mutane duk sun taru ana ta zazzare ido fa iza hum qiyamun yanduru sai ga shi ana ta zazzare ido zaka yi magana a kwabde ka baka da gaskiya kenan amma zaka yi magana aka ce marhaban marhaban mala'ika yana ce maka marhaban marhaban ha sai ka ce to daga nan da Allah ya taimake ni ni akai ne aljannan ma gaba daya sai ya ce maka a da sauratu kula sai dai aina hango ne a ce hango wani sai ka hakura akwai saura saboda akwai waɗansu abubuwa za ga suna faruwa a duniya to koda a lahiran ma akan ba da labari haka zai faru amma dai shi mutumin kirki yana da sauki kwarai da gaske ai kamar mai kuɗi ne wanda yake da kuɗi an tare shi ana ta masa bincike can kai kuma talaka sai ka zo da ka zo aka zo aka duba shi kenan aka duba naka aka ce to shi kenan kuma sai ka tsaya wai kana kallo kaga mala'ika in ya daga ido ya ganka zai ce a kai a ran mamalan talaka me ka tsaya kake yi ya ce a ina jiran wannan alhaji wane ne sai kai da aka ce maka wuce to kaga kai baka da matsala kenan domin saboda me tunda Allah tabaraka wa ta'ala ya dora maka talauci ya sanya ka cikin talakawa to abinda ya kamata shine ranar tashin kiyama ba za ka bata lokaci wajen hisabi ba don babu abinda za a maka hisabi a kai sai dai in ka ɗibi rigima da yawa wannan in ka ɗibi rigima da yawa ko kai ka jawo amma kamata ya yi idan mutum yana cikin talakawa a duniya to in an je lahira wato babu bata lokaci su manya za a tsayar da su ana musu dogon bincike kai kuma sai a ce yalla yalla wuce kawai to kaga sai kai ta wucewa Allah ya samu dace to don haka muhimmin abu shine ana son mutum ya gyara halinsa idan ya yi da'a wa Allah komai zai zo da sauki ko kaman kiftawa da bismillah ko kaman ya ko bai kai takon ba kai dai zaka kubuta tunda ka je da kyawawan ayyuka sannan kuma Allah ta'ala ya sake cewa ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsin wahida lallai da halittan ku da tayar da ku wato bai kasance ba sai kamar na rai guda ɗaya ne yawan miliyoyin rayukan nan miliyoyi ne ko biliyoyi kuma quadrillion suna da yawa Allah ta'ala ya ce kamar rai guda ɗaya ne a wajen Allah abu ne mai sauki inna allaha sami'un basir lallai Allah mai ji ne kuma mai gani ne wa qawluhu jalla wa ala sai ayan mu ta ƙarshe mai Allah yake
نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد
الله تعالى يتي نحن أعلم بما يقولون للموني مكسن عبند وطن متعني سكي فدي da abinda kafirai suke fada a zamanin annabi da abinda munafikai suke fada a zamanin annabi Allah ya sani sannan abinda bayin Allah ma suke fada da waɗanda suka fada cikin iftila'i suke fada Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wannan shi yake dada tabbatar da Allah ki kadai ya san gaibi mazala a zamaninsa ana fale-fale da yawa amma bai sani ba ko annabi Isa alaihi salam da Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi mu'jiza ya baki mujiza ne ya bada bayanin abinda mutane suka ci ko kuma abinda suka ajiye a cikin gidajensu ya za kana zuwa zai ce ka yi buɗe baki da kosai sannan ka sha kunu ka sha ruwan sanyi an kawo maka zobo amma ka ajiye ka ce sai ka dawo daga wajen tafsiri a matsayin mujiza amma kaga wannan nau'i ne fa na gaibi yanzu ni da nake zaune nake tafsiri ka san abinda na ci za ka iya kiyasi kirda don abinda na ci? o na yi wani magulmati yana cewa zai yi amma gaibi ne to amma Allah tabaraka wa ta'ala wani lokaci daga cikin gaibinsa yakan ɗan yanko wani abu ya bada annabawansa da manzanninsa domin ya ƙarfafa su da hujja mai ƙarfi shi yasa sai su faɗi wani abu shi yasa Allah ya ce nahnu a'lamu bima yaqulun lalle mu muka san abin da suke fali domin a zamanin annabi akwai abin da ake fada idan manzon Allah ya ji ba zai ji daɗi ba idan ya ji ya haɗu da mutum ma zai kasance ba mamaki ba za su yi magana ba. Ko mutumin da ya faɗi bakar magana wa annabi ya ce wallahi hadhihi kismatun ma urida biha wajhullah, ya ce wannan rabo ne wanda annabi ya yi bai yi domin Allah ba, rabon nan babu adalci a ciki. Saboda manzo Allah ya bada waɗansu kyaututtuka, an je yaƙi ne aka samo ganima, sai annabi ya bada waɗansu kyaututtuka haka kawai ya dubi waɗansu manyan mutane. Wani sai ya baki raƙuma 100, wani ya baki raƙuma 50, amma waɗanda suka je wajen yaƙi ba su samu wannan ba, saboda suna da yawa, su an ba su ganimar su raba. Shi ne wani da ya je sai ya zo har wuya, abin ya ɓata masa rai. To ai kaga manzo Allah baki ya ji kai tsaye ba, wani ne ya zo ya faɗa wa annabi. Lokacin da ya faɗa masa, manzo Allah sai da fuskansa ta canza, ya ji ɓaci rai, ya ce idan ban yi adalci ba to wane ne zai yi adalci, ya ce idan ni ban muku adalci ba waye zai yi adalci, ya ce Allah ya ji kai ɗan uwana annabi Musa. Faƙad uziya aktara min zalika fa sabara, da ta yi cutar da ke fiye da haka amma ya yi haƙuri. Saboda haka wannan ya gwada shi ma zai yi haƙuri. To ba kowace magana ta yake ji ba, da yana jin kowace magana to wa'azin ma zai ce ba zai yi ba, amma Allah tabaraka wa ta'ala shi yake jin kowace magana kuma ya hukunci a kai. Nahnu a'lamu bima yaqulun, mu ne muka san abin da suke faɗi su waɗannan kafirai. Aina hanu ilmuna muhiqun bima yaqulu laka almushrikuna min at-takdhib, abinda suke fada maka na ƙaryatawa mun sani. Fala yahidannaka zalik, wannan kada ya hana ka yin wa'azi ko karantarwa. To kun san idan aka yi magana wa annabi to sauran malamai ma da masu wa'azi da su ake magana. Yanzu da za a ji yadda mu abubuwan da kuke fada na gulmace gulmace, da ana zuwa tafsiri zan ce yau din nan zan ce wamta zo ayyuhal munafiqun, daga nan zan ce ina munafikan da suke nan, wane na ji ka ce kaza, wane ka ce kaza, wane ka ce kaza, ko in ce na waje, in akwai wane munafiki ne, in akwai wane mujrimi ne, in akwai wane fasiki ne. Amma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya toshe kunnuwa dangane da wannan. Don haka ya kai annabi, kada abubuwan da ake faɗa idan ka ji waɗansu daga cikinku to tsare ka gabarin isar da saƙon Allah. Ka kaulihi ta'ala, kamar yadda Allah ya faɗa cikin wata aya, walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun, Allah da kansa ya ce wa annabi na sani, lalle mun sani, annaka yadiku sadruka bima yaqulun, kirjinka yana yunkunci da abin da waɗansu suke faɗa ka samu labari. Kuma dama haka ne, kaga wani kawai yana kwance ya ce kai malaman nan wallahi sai walwala suke yi, sai ka rasa ina suke samun kuɗi, wallahi sai walwala suke yi, zama muke muna addu'a kawai, muna addu'a sama tana ruwan kuɗi. Ko kuma ya ce ai suna zaune wallahi yan siyasa sai kawo musu suke yi, sai su zo su ta mana dire, su ta mana dire a wajen wa'azi, amma su kawo musu ake yi cikin dare. Don an je lahira Allah ta'ala zai yi shari'a tsakaninmu da ku. Kwarai da gaske, in haka ne za a gani, in ba haka ba ne ma dai za a gani. Shi yasa za ka ji waɗansu malamai suna ce ai komai an yafe, muka ce tunda muna da rigingimu da yawa a kanmu, mu kan ba mu yafe ba, sai an je ai walle walle tukuna. Yawwa, in mutum ya ga ya kubuta to sauran zai ce ya yafe, ka gani. Allah ya kyauta. Walaqad na'lamu annaka yadiqu sadruka bima yaqulun, lalle yana kuntata maka cikin kirjinka abinda suke fada. Allah ta'ala ya ce kamanta da su, fasabbih bihamdi rabbika, kai tasbihi tare da gode ma ubangijinka. To nan malamai da yawa abinda suka ce shine in kana shugabanci yana da kyau ka yawaita ambaton Allah, shine magani. Kana gwamna ne ko kana komishina ko kana shugaban kasa ko kana minista ko kana dan majalisa, dattawa ne ko na tarayya, kana dai shugabanci to ka yawaita yin tasbihi da godiya wa Allah, domin Allah shi zai taimake ka. ba za ka taba gamsar da mutane ba rida unna sai ga ayatul la tudran saboda ka tunda Allah shine madafanka to ka rike shi fa sabbih bihamdi rabbika abinda aka ce wa annabi yayi kenan kaga tunda aka ce wa annabi yayi kuwa to duk wani shugaba idan yayi to ya bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai dai bayan kai tasbihi wa kum min as-sajidin ka kasance a cikin masu sujada yana da muhimmanci a ce kana gwamna ka tashi karfe 3 da rabi ko karfe 4 kai sallar nafila ka roki Allah ya maka jagoranci to abubuwa ba za su dagule maka ba kana basarake ka tashi karfe 3 da rabi ko karfe 4 talakawa suna ta ke kabanci kai kuma ka tashi kana roƙon Allah subhanahu wataala sai Allah ya taimake ka don haka anan akwai tasbihi da tahmidi sannan kuma akwai sallar nafila ba wai kawai kana shugaba ka bai a sallar farilla ba sallar farillan ma kai show wato za ka yi wa mutane ne domin saboda mai su soka ko su goyi bayan ka wannan ba don Allah ba ne ba inda za a je wanda Allah zai kwantara ka wannan sallar da kake yi na show ba zai samar da kai ba zai kubutar da kai ba saboda haka duk wanda ya dauke abinda wannan aya ta faɗa to Allah zai taimake ki ko ya bar mulki zai bar mulki cikin mutunci shine fasabbi bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin tunda yana bakanta maka rai duk abinda ake faɗa me yawa suna shugabanci ne ai sace kudi suke yi suna shugabanci ne ai kashe muraba suke yi suna shugabanci ne ai kwasa suke yi suna shugabanci ai kaza ne akwai abinda yake mai yiwuwa gaskiya ne mai yiwuwa kuma ba gaskiya ba ne in kana shugaba ka ji wannan dole ranka ya ɓaci to maganin wannan shine fasabbih bihamdi rabbika wa kum min as-sajidin ka yi tasbihi tare da godiya ga ubangijinka ka kasance a cikin masu sujada shine malamai suka ce masu sujada ka yi sallar nafila sannan kuma tagazan ka rinka sallah cikin jami'i don ku za akwai shugabannin da ba sa sallah cikin jami'i mutum sai ya yi sallah a ofis ɗinsa ko a gidansa saboda ya raina mutane ko saboda sakaci ko saboda bai ba da jami'i muhimmanci ba alhali manzon Allah ya ce shugabanni ko zalunci suke yi matukan suna sallah tare da kuto ku basu da Allah saboda haka ba a musu tawaye ko da zalunci suke yi matukan suna sallah tare da ku to ku yi kokari ku ba su haƙƙoƙinsu sannan was'alullaha haqqakum ku roƙi Allah ya ba ku haƙƙinku to kaga idan suna daurewa suna yin sallah tare da ku ko da wani zai wulakanta su ba zai taɓa yiwuwa ba duk ba za a bari ba yanzu a za a ce wajen tafsiri kullum gwamna zai zo ko wani kwamishina zai zo sannan sai waɗansu suka ce bari su masa tawaye ko mai ba daidai ba ne idan za ka masa kabari sai ya je ofis ɗinsa in ka isa amma in dai a masallaci ne ya zo zai yi sallah ko ya zo zai yi ibada ka wulakanta ki ba daidai ba ne tunda ya riga ya yi kokari in ya ga dama sai ya tawaye ba zai zo ba in ya ga dama ma sai ya kirkiro doka yanzu ba raba an kirkiro doka ba waye zo masallacin nan ko mu ba ma sallan hakam ina jin ko mu ba ma sallan hakam ka san ko duk tarbazin da aka yi lockdown din nan ba a tarwasa shi ba haka aka hakura ba a yi tafsirin ba saboda haka idan shugaba yana shugabanci akwai shawarwarin da musulunci ya baki dangane da al'ummansa ko wanda zai aiwatar ko wanda mutane su ma za su aiwatar Allah ya sa mu dace saboda haka wa ma anta alaihim wa abud rabbaka hatta yatiyaka al-yaqin kuma ka bauta wa ubangijinka har mutuwa ta zo ta same ka wa ma anta alaihim bijabbar kai din nan ba kasance mai tilasta su ba wala sabil ladhi tudbiru haula'i ala al-huda duk yadda kai ka tilasta mutane su bi shiriya ba zai taba yiwuwa ba naka wa'azi ne kawai kamar yanzu yadda muke yi wannan fa ana falawa annabi ne kuma ana falawa annabi eh yake da abinda wato aka fadawa mai wa'azi ko abinda mai wa'azi yake aiwatarwa tunda malamai magadan annabawa ne walaysa zalika ma kullifta bihi ba dora ka cewa dole sai kowa ya kiryo ba bi ma'ana wa ma anta bi mujbirihim ala al-iman katila sa su karbi imani ko su yi imani ba zai yiwu ba inama anta muballigh kai din na mai isarwa ne idan ka isar wanda ya ga dama ya dauka wanda ya ga haguna kada ya dauka fa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur inna a'tatna lidh-dhalimina nara. Thumma qala ta'ala, kama yadda Allah ta'ala yace fadhakkir bil-qur'ani man yakhafu wa'id, kai wa'azi da al-qur'ani wanda yake jin tsoron Allah zai dauka, wanda yake tsoron gargadi. Ai ballig anta risalata rabbi, ya kai annabi Muhammad ka isar da sakon ubangijinka. Fa innama yatazakkaru man yakhafu Allah, wanda zai wa'azu shine wanda yake tsoron Allah, wa wa'ida yake tsoron azaban Allah, wa yarju wa'da yake kwadayin rahaman Allah. Ka kaulihi ta'ala, kamar yadda Allah yake fa innama alaykal balagu wa alaina alhisab, abinda ke kanka kine ka isar. Allah yake mu ne masu hisabi. Ya za wa ziba tilasta mutun dole dauki wazi, wanda zaka tilasta ki dole ya dauka kine danka. Duk wanda yake karkashin ka an ce wannan ka tilasta ki, amma sauran mutane babu tilan, kuma ko ba za su dauka baka bala musu, domin za a samu sauki. Akan kana yi kace ba za ka fata, to fa idan azaba ta zo za ta hada da kai mai wa'azin da kai kai kabari, za ta hada da kai. To Allah ta'ala ya fito kwalo-kwalo ya yi bayani, abinda yake kanka shi ne isar da sako, abinda yake kanmu kuma hisabi. Saboda haka wanda ya ga dama ya bi, wanda ya ga haguna ya gibe. Wa qawlihi fadhakkir innama anta mudhakkir, Allah yake kai wa'azi, saboda kai mai wa'azi ne kawai. Lasta alaihim bimusaitir, kai din nan ba mai tilasta su bane, ka tilasta su ka ce sai sun bi Allah, wannan ba aikin ka bane. Sannan kuma a cikin suratul baqara Allah ta'ala yake laysa alayka hudahum walakinna Allah yahdi man yasha, shiriya ba yana kanka bane, ka shiryar da su, wannan ba naka bane. Allah ta'ala yana shiryar da wanda ya ga dama. Allah ya shiryar da mu. Ayan da take cikin suratul qasas ita kuma tace innaka la tahdi man ahbabta, lalle kai din nan baka shiryar da wanda kake so. Walakinna Allah yahdi man yasha, Allah yana shiryar da wanda yake so ne. Shi yasa kai naka wa'azi ne kawai, kuma ba duka masu jin wa'azi ne suke aiki da wa'azi ba, amma kai kai kokari ka ji wa'azi, kai aiki da wa'azi, riban ka kenan. Idan ka ji wa'azi ba kai aiki da wa'azi ba, to hujja ta hau kanka. Domin Allah ya kama ka, azaban ka daban ne, don ba za a hada da wanda bai sani ba. Wanda ya sani ya taka, da wanda bai sani ba ya taka da bambanci. Allah ya taimake mu. Walihada qala ta'ala ha huna, shi yasa Allah ta'ala yace wa ma anta alaihim bijabbarin, kai din nan ba kasance mai tilasta su ba, don kalman jabbar da larabci shi ne ka tilasta mutum. Mu da Hausa muna ce jabbiranci, ko jabbiranci a yi mutum ya gwada ya fi karfin ka, ya takura ka, ya tankwasa ka, to shi ne abinda ake nufi a nan. A ce dole sai an dauki wa'azi, a'a, wa ma anta alaihim bijabbar, fadhakkir bil qur'ani, kai wa'azi da alqur'ani. Shi yasa dole a rike alqur'ani hannu biyu da shi ake wa'azi, domin idan an yi wa'azi masu imani sukan samu natsuwa, to kuma wanda ba su da gaskiya hankalinsu yakan tashi. Fadhakkir bil qur'ani, ka tunatar da alqur'ani, a karkashinsa akwai kaninsa, shi ne mai, shi ne hadisi. Ka hada qur'ani da hadisi ka tunatar da mutane. Man yakhafu wa'id, wanda yake jin tsoron gargadi, wa'id shine mumunan sakamakon Allah. Kana qada qatada yaqul Allahumma ij'alna mimman yakhafu wa'ida, Imam Qatada yana ce ya Allah, in ya karanta wannan sai ce ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda suke jin tsoron azabanka, wa yarju maw'udan, suke kwadayin alƙawarinka na wanda yayi biyayya a baki gidan aljanna. Ya bar ya rahim, ya wanda ya cancanta ai masa da'a, ya mai rahama. To kaga wannan addu'a ce mai kyau, domin waɗansu bayin Allah su sukan kirkiro addu'a daga ayan da suka ji. Idan an yi maganan azaba su ce Allah ka zare mu, in an yi maganan aljanna su ce Allah ka bamu, in an yi maganan rahama su ce Allah ka bamu. Haka dai akhiru tafsir surati Qaf, wannan shine karshen tafsirin suratul Qaf. Alhamdulillahi wahda وحسبنا الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.